أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wutatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma, bisa ga horewa da amincewa da yadda da muwafaka na Al-Hayyu Al-Qayyum, za mu ci gaba da darasi a yau. Idan zan tuna daidai, yau za mu tashi akan darasi ne na 22 a wannan wata na Ramadan, hijira shekara ta 1446 insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin jerin gwanon bayi da Qur'ani zai cece su gobe kiyama. Ya Allah, dukkan ibadu da muke a wannan wata mai albarka na Ramadan, Allah ka amsa mana. Dare na gaba gare mu shi ma dare ne na 23, yana daga cikin dalare da ake kyauta da zaton, na iya zama dare na Lailatul Qadr, tare da cewa mun yi bayani akan dare na 21 da ya wuce, amma kada a yi kasa a gwiwa, a ci gaba da ibada da neman dacewa a wurin Al-Hayyu Al-Qayyum subhanahu wa ta'ala, don ya karbi ayyukanmu ya sa mu dace. Koda ba daren Lailatul Qadr ba aka yi ibada, ana samun lada mai yawa a cikin Ramadan. Watan Ramadan dukkanin watan albarka ne, gaba ɗaya watan albarkan daga farko har ƙarshe akwai albarka a ciki. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da Al-Hayyu Al-Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allah ta'ala ka karbi ibadunmu a waɗannan kwanaki masu albarka. Allah ta'ala ka amsa mana addu'o'inmu. Allah ta'ala ka yafe mana kurakuranmu. Ya Allah, ka karbi azuminmu da sallarmu da ciyarwarmu da karatun Qur'aninmu da ambatonka Allah subhanahu wa ta'ala, duka Allah ka amsa mana. Allah ta'ala ka sa ba mu yi asaran wata Ramadan ba. Allah ka sa ba mu yi asaran wata Ramadan ba. Allah ta'ala ka sa ba mu yi asaran wannan wata mai albarka ba. Allah ka jikan iyayenmu da malamanmu. Allah ka kara wa zuriyarmu albarka a ƙasarmu. Allah ta'ala ka amintar da mu, ka zaunar da mu lafiya wurare da ake cikin hali na kunci na rayuwa, na abinda za a ci ko abinda za a sha. Allah ta'ala ya sauwaƙe wa kowa, waɗanda suke neman aure maza da mata, Allah ya haɗa su da abokan zama na ƙwarai. Waɗanda suke da iyalai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon riƙe iyalanmu da adalci da amana da tausafawa. Idan rayuwa ta ƙuntata, Allah ta'ala ya sauwaƙa mana zuriyarmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mata albarka. Ya Allah, duk wanda ya nufe mu da alheri, Allah ka haɗa shi da alheri ninkin baninki. Wanda ya nufe mu da sharri, Allah ta'ala ka shirye shi. Idan ba zai shiri ba, Allah ka maida fitina da bala'i su kare a kansa. Mu kuma Allah ta'ala ka kare mu. Dukkan wani abun da ke matsa mana, Allah ta'ala ka magance mana shi. wurare da ake da damuwa Allah ta'ala ka magance damuwa daidaiku a cikin mu da ke da matsala Allah ta'ala ka magance musu matsalar su ya Allah ka sa ba mu yi asaran watan Ramadan ba Allah ka sa mu a cikin bayin da ake karban ayyukan su Allah ka sa a rubuta sunayen mu a cikin yan aljanna Allah ka sa idan aka rubuta ba za mu fita cikin wannan list ba har abada Allah ta'ala ta amsa mana addu'o'in mu bismillah akwai tambayoyi ko gabannin tambaya ina aiki da wannan dama don yin ta'aziyya zuwa ga ɗaya daga cikin ƴan uwan mu kuma aminai kuma manya-manyan malamai na addinin musulunci fadilatu shaykh professor Muhammad Alhaji Abubakar wanda jiya Allah ta'ala ya ɗauki rayuwar mahaifiyarsa babban malami na shari'ar musulunci kuma malami a jami'ar Maiduguri kuma babban limamin masallacin Juma'a na Alhaji Muhammadu Indimi da ke Dambuwa Road a Maiduguri muna ta'aziyya gare shi muna ta'aziyya zuwa ga kaninsa Dr. Ahmad muna kuma ta'aziyya zuwa ga sauran ƴaƴan marigayiya gaba ɗaya da kuma mai gidanta babanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kai lada zuwa ga ƴan uwa waɗanda wannan rashi ya shafe su ita kuma muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi bakuncinta ayyukanta na ƙware Allah ya karɓa wurare da ta kuskure Allah ta'ala ya yafe mata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abinda ta tara a can yafi abinda ta bari a nan muna ƙara addu'a da inna lillahi ma akhaz muna ta'aziyya da inna lillahi ma akhaz wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrana wa ahsana azaana wa ghafara limayyitina na Allah ne abin da ya bayar na Allah ne abin da ya dauka kuma kowa a cikin mu lokaci yake jira idan lokaci yayi babu dabara kowa a cikin mu zai tattare ya tafi Allah ka girmama ladan mu a'azama Allahu ajrana wa ahsana azaana Allah ya kyautata ta'aziyyar mu kuma Allah ta'ala ya gafarta wa mamatan mu iyayen mu duka da suka rasu Allah ya gafarta musu ya ji kansu Allah ya haɗa fuskokin mu da nasu a gidan aljanna Allah ta'ala ya karɓi bakuncinta duk wani wanda aka yi wa rasuwa watakila ba mu da labari muna ta'aziyya zuwa gare shi Allah ya ji kan mamatan mu gabaki daya Allah ya sa abinda suka tara a can yafi abinda suka bari a nan fadilatu shaykh Abdul Wahab Abdullah imamu ahli sunna ba lafiya duk da yana samun sauki a Kano muna roƙon Allah ya ƙara wa malam lafiya Allah ta'ala ya sa jinya ta zama kafara ne na zunubansa kuma muna ƙara addu'a da la ba'sa bihi tahurun insha Allah Allah ya sa kafaran zunubai ne dukkan wanda ke da marar lafiya ko wanda bai da lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ta'ala shi samu wanye lafiya in akwai tambayoyi masu ma'ana a iya duba abin da ya sawwaka bismillah
malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
yace ina wa malam da alarama gaisuwa da fatan alkhairi
to muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi insha Allah
yace kuma Allah ya ji kan iyaye
amin ya hayyu ya qayyum
yace dan Allah malam tambaya ta ita ce na rasa mahaifina lafiye wato shekaran da ta gabata yayi ta fama da jinya har karshen Ramadan bai samu yin azumi ba kuma bayan sallah da kwana biyu Allah ya masa cikawa shin menene ya kamata mu yi na azumi da bai samu yi ba na gode Allah ya saka da alkhairi daga Abdurrahman Dangana Suleja
muna farawa da ta'aziyya zuwa gare ka da ƴan uwanka shi mahaifi da ya rasu Allah ya gafarta masa ya ji kansa ko kuma Allah ya ba ku ladan hakuri a cikin Asharbul Mumti' ala Zadul Mustaqni na Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi yayi magana akan matsayin da ke da alaka da rama azumi a mujalladi na 6 wato volume number 6 specifically namba na 450 zuwa 453 hatta tambaya da ke da alaka da matsalar ka ya amsa a wannan wuri ya kawo maganganu manya-manya guda biyu in mun raba su gidaje uku akan rama azumi na mamaci ya yi dace a yi na farko ya ce akwai malaman da suke da fahimtar ciyarwa na biyu akwai wanda suke da fahimtar rama azumi a wani hali akwai kuma halin da ba a ramawa na uku akwai wanda suke da fahimtar Allah yana iya yafewa. Na farko da yafi ƙarfi shine ciyarwa. A wannan littafi na Asy-Syarhul Mumti ya kaba hujja na dalilan cewa ana iya ciyarwa idan mamaci ya rasu. A kowane azumi daya sai a ciyar da talaka miskini ko fakiri abincin da zai ishe shi. Ba wai kawai a bashi dibinan buɗa baki ba, a'a, abincin da zai ishe mutum ya ci ya ƙoshi. In aka ba mutum ɗaya to na azumi ɗaya ne, in biyu ne na azumi biyu, in uku ne na azumi uku. Ya kuma halatta yanzu misali mutum bai samu azumi ba, azumi 29 ya kare, sai a tara mutum 29 ran azumin ƙarshe, sai a ba wa kowa abincin buɗe baki sai ya ƙoshi a matsayin azumi 29 wannan ya yi. Don haka Anas ibn Malik ya radiyallahu anhu a halin da bai samu ikon yin azumi ba, don haka ana ciyarwa mutum wanda yake lafiyayye ya ci ya ƙoshi kamar ƙaran ba yanzu haka a ce sai ya ci ya ƙoshi. Kaga dai ai shi ba iri na lange-lange ba ne haka ko? Yawwa, to kaga an ce a ran masu ya ƙoshi to gejin nasa zai ɗan ƙaura nawa. Ni inda dan ƙoshi maybe shi bai wuce malejinsa, bai dan wuce dan kaɗan haka a ran ba. Na biyu suna ga ana iya yin azumi, kamar cewa ciyarwa da yawa daga cikin malamai sun tafi a kan haka, ko da Sheikh Salim bin Idi al-Hilali da Ali Hassan Ali Abdulhamid a cikin Sifatu Sawmin Nabi sallallahu alaihi wasallam sun kai hadisai da dama a kan su, suna ga ciyarwa ma kawai shi ne abin da za a yi. Na biyu akwai rama azumi, malamai da dama sun tafi a kan halastin ana iya rama ba sai an ciyar ba, dogaro da hadisi da ke Bukhari da Muslim. Yana Bukhari hadisi na 1952 da ke cewa man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu, wanda ya rasu ana bin sa azumi to waliyinsa yana iya rama masa wannan azumi din. In an ce waliyi wanda ake dauka kamar a ce next of kin haka, to waliyi na iya rama wa mutum azumi. Anan Ibn Usaymin rahimahullah ke cewa wajen ramawa na waliyi ya halatta waliyan su raba azumi. Misali magidanci ya rasu, ‘ya’yansa 29 kuma bai azumi 29 ba, sai kowane ɗa ya yi ƙwaya ɗaya in aka yi ya yi. In su uku ne azumi 30 sai suka raba 10-10-10 ya yi. Idan su 10 ne azumi 30 sai suka raba 3-3 ya yi. In ma mutum ɗaya ne ya yi al’imani a nan, ya yi al’imani ba alkafura ba, sai ya yi al’imani sai ce zai yi duka, sai duka azumin da ake bin babansa, to a nan ma ya yi. Duka waɗannan options ɗin sun yi. Na uku Ibn Usaymin rahimahullah yake cewa akwai kuma fahimtar cewa in ba da gangan ya kira mu azumi ba, misali an yi azumi 10 sai jinya mai tsanani ta rufe shi, ran da aka yi na 25 sai ya rasu, kaga ana bin sa azumi nawa 15, sai yace to a nan tunda bai warke ya samu ikon yin azumin ba, a fahimtar su a nan ko ba a yi azumi ba Allah ya yafe masa don bai samu daman yi ba. Yana ga ana ramawa ne ga wanda ya warke bai rama ba kuma ya rasu, to a nan yake ga za a rama. Amma wanda daman bai samu iko ba a wannan jinyar da ya fanta bai tashi ba, so yace ba sai an rama ba. Amma ikiti ya san malamai suna ga a rama azumin ko a ciyar insha Allahu ta'ala ala lakalli za a samu ladan nafila ko da ba wajibi bane a kansa, ga ra'ayi wannan da aje gaba ga Allah a tambaye shi. Wannan su ne fahimci uku, sai ku ciyar masa ko ku rama masa azumi. Wallahu ta'ala a'lam.
Malam mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ispi Allah ya kara wa malam da alaramma lafiya da nisan kwana. Allah ya sa su gama da duniya lafiya.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Yace kuma Allah ya sa na sami damar ganawa da malam wata rana.
To Allah ya hada mu a cikin alheri insha Allah.
Yake cewa tambaya ta
ai ba kai wa iyayen mu addu'a ba, to Allah ya ji kan iyayen mu da malaman mu gaba da. Allah ya ji kan iyayen mu da malaman mu, Allah ya musu rahama. Na'am.
Yake cewa tambaya na anan ita ce likita ne yana aiki a asibiti tsakanin shi da Allah, kuma yana kokari kiyaye dokokin Ubangiji a aikinsa. Wata rana sai aka sami akasi ya yi aiki da kuskure kuma mara lafiya ya mutu, to a nan zai iya azumin kafara ne ko kuwa? Na gode a shagwa lafiya daga Abdullahi wato Rabi'u tashar mai gadi karamar hukumar mafarki ta jihar Kaduna. sai mata masu juna biyu da suke neman afiya a wurin malamin Allah ya soke su da ne.
Masu juna biyu Allah ya sauke su lafiya kuma ya albarkaci abin da ya ba su. A cikin Al-Muntaka min fatawa Al-Sheikh Saleh bin Abdullah Al-Fawzan Al-Fawzan, akwai Al-Muntaka jerin fatawoyinsa ne mujalladi biyar ne. A mujalladi na uku ya amsa tambaya kan abin da ke da alaka da jiya da kafara da makamantansu. A nan ba na 281 a mujalladi na uku, mujalladi na uku nan ba na 280 zuwa 281 haka ne. Yana cewa idan likita ya yi sajiri, dalilin tiyata da ya kuma Allah ya sa wanda aka yi bai fito ba bai tashi ba sai ya rasu, za a duba abubuwa biyu ne. Idan ɗaya daga cikin biyu ya faru, to likitan nan sai ya yi kafara, har ma ya ce kamar Ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala a Majmu'ul Fatawa volume na 17 namba na 179 ya ce kuma zai ma ba da jiyya, ya ce zai ba da jiyya a fahimtar Ibn Usaymin rahimahullahu. Abubuwa biyu da za a kula da su shi ne, na farko shi ne shin likitan ya kai ya yi wannan aikin ko bai kai ba, yana da expertise na yi ko baya da shi, saboda dukkan harka ta ilimi ana mutunta wanda ya karanta kuma yake da tajriba, wato ya kware wajen yi da hannu. Sai a duba shin a ka'ida likitan nan ya dace a ce shi yayi wannan aikin ko bai dace ba. Idan ya zama kwarewarsa ta kai yayi wannan aikin, to wannan ya kubuta na farko. Amma yanzu misali a ce mutum nurse ne, bai karanta likitan ji ba sai ya shiga ɗakin surgery sai yayi, aka samu matsala, kaga ai ba yadda za a ce nurse shi zai yi tiyata ko surgery. Mun fahimci wannan da kyau? To anan akwai ganganci. So na farko ya zama ya kware na wannan aikin, yana da tabbacin cewa doka ta ba shi dama ya yi irin wannan aikin. Na biyu kuma ya zama babu ganganci a cikin aikin. Akwai halin ganganci, misali kana cikin halin fushi ka ce za ka je ka yi sajiri ba daidai ba ne, likita da zai aiki hukuncinsa bai gaza na alkalin da zai shari'a a kotu ba. Alkalin yana fushi ba a so ya hukunci, ko a gidanka kake fushi in ka yi hukunci sai ka yi regretting. So a ka'ida ya tabbatar cewa yana cikin mindset da ya dace ya yi, babu fushi, babu tsananin yunwa, babu kuma gajiya mai tsanani. Yanzu akwai gajiya ko jin baccin da kana ma shiga ɗakin kana bacci, kuma ya zama complicated aiki ne, ai bai dace a yi ba. To sai zama dai na farko ya iya aikin, na biyu kuma babu ganganci ta kowane ɓangaren, ba ganganci ya yi ba. Idan aka samu rasuwa babu kafara a kansa, babu diyya. Babu kafara, babu diyya, don ya cika sharuɗa guda biyu. Amma in aka samu ɗaya daga cikin sharuɗa biyun nan bai cika ba, na farko bai kwarancen da ya dace wannan aikin ba, kawai shi ya sa kansa, irin yanzu ake buɗe clinic all over, wani lokaci ma babu enough regulation a wasu wurare, wani ma local government bai je ba likitan ba ne ya yi tayin aiki, sai bayan shekara goma a gane ashe ba ma likita ba ne, kawai ya yi aiki a asibiti ne ya koyi yadda ake yi. Kaga a nan gida aka samu matsala na kisan kai, akwai kafara, akwai diyya a kansa. Me dalili? Saboda magana da Allah ta yake cewa wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina, har zuwa karshe. Wannan aya ta 92 a cikin suratul nisa. Kaga a nan wurin a magana mafi inganci, idan akwai ganganci ko rashin iyawa, to akwai kafara. Ibn Usaymin ne yake cewa akwai diyya ma, kafara kaman azumi 60 ko kuma a ce wata biyu. Diyya kuma mun san kuɗin da ake bayarwa na diyya, in an kiyasta da dabbobi ana ba da nau'in dabbobi sun kai guda 100, na dabbobi suna kai 100, in kuma kuɗi ne to ana kiyasta kuɗin a bayar. In mutum bai da halin biya, za a sa ɗan uwansa, shi ake kira al-aqila ko, a ɓangaren biyan diyya su ne dangin uba, sai a tara dangin uba, kowa sai ya kawo gudumawa an je an biya wannan. In ba su da hali ko suka ki biya, to akwai baitul mali, za a je baitul mali kamar yadda Ibn Usaymin rahimahullahi ya faɗa a volume na 17 a shafi na 179 zuwa 180, cewa sai a je baitul mal sai a dauko kudin diya sai a biya in akwai bukatun kuma a masa ta'aziri a dan ladabtar da shi hukuma sai ta ladabtar da shi wadannan shine a takaice wallahi ta'ala a'ala a yadda ka fada in dai tambaye ta fito fili likitan kwararre ne na biyu kace yayi ko akwai dan kuskure sai a bincike ya kuskuren yake is it a normal kuskure ko ba normal kuskure ba dole a bambance akwai bambance tsakanin kuskure da ganganci dole a kiyaye saboda akwai abin da expertise din sa ne ya iya kuma ba wani abu yayi da ganganci ba kawai jaraba aka samu anan ba za ka dora masa kafara ba duk dan adam sai yake bai cika goma ba amma in ya zama clear ne akwai nau'in ganganci ko negligence wato rashin daukar abu da muhimmanci a magana mafi inganci kafara a kansa wallahu ta'ala a'lam wannan yake da cewa dole likita ya kafa gaba in ba haka ba to akwai aiki da yawa Allah ta'ala shi samu wani lafiya na arama muna cikin suratu ali imran sura ta uku a qur'ani darasi na 22 idan ka gane ina za mu tashi kawai bismillah sai ka fara
a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفخه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك لما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ستن سورة آل عمران آية 179 ما كان الله الله بكثن شبا ليذر المؤمنين زي بر مؤمني على ما أنتم عليه بساق أبند فكي خلصا حتى أبند فكي خلصا حتى يميز الخبيث من الطيب حرص الله تعالى يا تنسن تقول قرب دقميكو وما كان الله ليطلعكم على الغيب الله بكثن سيزي يريد كدكو أكن غيبي با ولكن الله سيدي الله yatafi min rusulihi man yasha yana zaba daga cikin manzanninsa sai ya riskar da su akan wani abu na gaibi gabanin ya faru fa aminu billahi wa rusuli ku yi imani da Allah da manzanninsa wa in tu'minu in kuka yi imani wa tattaqu kuka yi takawa falakum kuna da ajrun lada azimun wanda yake mai girma ni da ku Allah ta'ala ya ba mu lada wanda yake mai girma
amin
bisa ga fahimtar al-hafiz al-mufassir Husayn ibn Mas'ud al-Bahawi cikin ma'alim at-tanzil cewa wannan aya tana da alaka ita ma da abin da ya faru a Uhud ta bangaren da aka samu munafikai su Abdullah ibn Ubay ibn Salul da shi da mabiyansa ɗan kadan suka shiga cikin safin sahabbai radiyallahu anhum wanda sahabban kusan mutum 700 da ɗan kai ne suka fuya har suka yi ta kokarin kure wasu kunne har Allah ya kawo musu jarrabawa da ta faru kamar da muka yi bayani mai tsawo a kwanaki na baya. A wannan hali sai Allah yake gaya masu imani cewa abin da ya faru a Uhud sunna ce ta Allah, ba zai bar gura gurbi ya shiga cikin masu kyau ba, face Allah ya tantance gura gurbi daga cikin mai kyau din nan. Kuma wannan aya ba ta tsaya a zamanin sahabbai ne radiyallahu anhum kadai ba, har a yau sunna ce ta Allah, duk inda aka taru ake addini za a samu munafiki yana iya shigowa cikin masu imani ya zauna. To a hankali suna oleta Allah ta'ala zai tantance shi, kowa ya gane munafiki ne. Ba dole tantance wa ya fito karara irin na zamanin sahabbai da Qur'ani ke sauka ba, amma alamun munafiki sai sun bayyana da mutum a fili. Munafiki kala biyu ne, akwai annifaqul akbar, munafiki mai girma shine inda aka koyi kafirci a zuciya aka bayyana musulunci a fatar baki. Akwai kuma karamin munafiki wanda shi kaba'irin zunubi ne, shine wanda sunna ta karantar da mu alamomin munafiki na idan yayi magana ƙarya ne, in an bashi amana ya ci, sannan kuma in yayi me in yi alƙawari ya ƙarya. Waɗannan su ne alaman karamin munafiki, amma su ma kaba'irin zunubai ne. Abinda ake nufi su in ba ta halilinsu mutum ya yi ba, ana ga ba su cire shi a da'irar musulunci, amma lalle rayuwarsa na cikin hatsari idan mutum ya wayi gari ya yi magana ƙarya, a ba shi amana ya ce in yi alƙawari ya ƙarya. Dukkan bawan Allah na ƙwarai baya ƙarya, bawan Allah na ƙwarai ba a ba shi amana ya ce, bawan Allah na ƙwarai idan aka yi mai in ya yi mai in an yi alƙawari ba zai ƙarya. To alayi hali wani iya magana akan nifaqul akbar ne, mafi girma, tare da cewa hatta nifaqul asgar, karamin munafurci mai wannan siffofi masu shi Allah yana tona asirinsu a cikin al'umma a hankali. Sannan ayar kuma tana da alaka da kafirai, amma ta fi alaka da su munafukai, saboda kafirai alakarsu da ita shine a cikinsu nan ma Allah ya bambance su a Uhud, kuma Allah yana iya bambance su a ko'ina suke. Mafhum? Tayyib. Dan Ibn Abbas ya ce almunafiquna والكافرون duk suna iya shiga ciki, amma babu kofando kashin bayan ayar yana magana akan munafukai ne masu koye kafirci a zukatansu su bayyana musulunci a fatar bakinsu. Tun a zamanin fiyayyen halitta an same su, Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ɗaya ne daga cikinsu wanda zuciyar kwata-kwata babu Allah, amma a bakinsa babu wanda ke girmama fiyayyen halitta a cikin jama'a irinsa. Mafhum? Tayyib. Ma kana Allahu, ma din nan wani ma ne, nafiya ce ta korewa ne, Allah yana korewa. Ma kana Allahu, Allah ba zai bari ba, me matsayin kana kuma a nan wurin fi'ilu madi ne naqis, fi'ilu madi naqis. Ma kana Allahu liyazara almu'minina, ba zai bar mu'minai ba, lamun ɗin wanda lamun ne a nan na ba ta adil ba ne, lamun juhud ne, lamun juhud ne tana zama lamun nafi ne a nan wurin, nafi take korewa ne ita kuma, daman lamun juhud tana yi wa fi'li mudari nasaba, kaga liyazara wannan nasaba din dalilin ta ne, saboda ita ma tana da almudmara liayya azara ne, amma sai aka ce liyazara kawai saboda an koye handan. Mafhum? Tayyib. Haka ma kana Allahu, Allah bai kasance ba liyazara almu'minina, ya bar mu'minai akan abin da suke, ala ma antum alayhi, akan abin da kuka zance kuke kansa na addini, a zauna a yi addini, a gina makaranta, a gina masallaci, a yi kwamitin taimakon marayu, a yi jami'a, a yi karantar da Qur'ani, a karantar da sunna, a karantar da tauhidi, a karantar da fiqhu, a karantar da tarihi, a zauna komai ya tafi normal, babu jaraba ba zai yi ba. In akwai wanda a zuciyar ba Allah bane, to Allah sai ya bayyana da shi, shine liyazara almu'minina ala ma antum alayhi, akan abin da kuke, Allah ba zai ba kake faru ba. Wato rayuwar yadda Allah yake, kaman Allah ya ji kan malam Sa'idu Hassan Jingir ya ce, kaman tankaɗe ake yi, kaman ka dauki rariya ne ana tankade abu
na'am
a rika tankade shi kadan 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 kin ana tankade da rariya to shine yadda Allah yake cire masu imani daga cikin marasa imani
na'am
nakan ce kuma sai an cire gura gurbi daga cikin mai kyau dan in ba a cire gura gurbi cikin mai kyau ba yana iya lalata sauran idan lemo ɗaya ya rufe aka bar shi a cikin masu kyau yana cutar da su idan dankali ne ya zama gura gurbi aka bari a cikin masu kyau zai me idan kana da kristin koyi a cikin leda ɗaya ya fashe aka bari zai cutar da sauran kuma dukkan abu mai kyau aka bar mai muni a cikin shafarsa an hada maka abun buɗe baki lafiyayye abun buɗe baki kawai ka zo za ka sha kunu shikenan sai yaro ya daga bawali a ciki kunun nan zai shawo zai wahala ya shawo ko da iyalanka da kai kunu ne sai ta zo gaban ka sai ta yi kaki ta toba in ai akwai matsala wajen shan kunun nan wanda yake bayyana maka dukkan abu mai kyau in ba a cire mai muni a cikinsa ba yana lalata shi to ke sa na kan ce sai an cire gura gurbi daga cikin kyakkyawa ma kana Allahu liyadhal almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min atayyib har sai Allah ya cire khabith shine wannan gura gurbe din daga ina min atayyib daga wanda yake mai kyau kuma sunnar Allah ne a duk inda ake akwai gura gurbe sai an bambance shi Allah ta'ala ka sa mu cikin masu kyau har ta ranar tashin kiyama Allah ta'ala ka tabbatar da mu a cikin masu kyau har da zamu ba duniya saboda babu hatsarin da ya wuce mutum yana cikin addini a tantance a yadda shi a matsayin wanda yake ba na kwarai ba ba fitina da ya kai irin wannan ba fitina da ta kai wannan dan adam ba farkon ba karshen sa Allah shi sa karshen mu yayi kyau hatta yamizal khabitha min at-tayyib sai an cire gura gurbi daga cikin kyakkyawa har ma zaka ba mu wani misali na aya da ya ko biyu akan yadda Allah yake cire gura gurbi daga kyakkyawa in akwai ayoyi misali ka ba mu daya ko biyu ko uku daya ko biyu ma ya isa saboda lokaci
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون
جزاكم الله خيرا هذا ما بابا مثالي قد يبين فرقه تكون سورة المائدة الله تعالى يقول لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم tuflihun wannan zai zama cikin ma'ida aya ta kari ne ma daidai Allah ta'ala yace annabi ka ce musu la yastawi al-khabith wa at-tayyib gura gurbi da mai kyau ba za su taba zama daidai ba har abada walau a'jabaka kasratu al-khabith duk yadda yawan gura gurbi ya burge ka wallahi bai zama daidai mai kyau da ɗaya kwakwara na kwarai da kai tarbiyya ya fi aihuwar yuyuyu da babu albarka dan ka kwaya ɗaya ustazu mahaddacin qur'ani ya karanta electrical engineering ya fi ɗaya 30 da yake taron yan kidnappers ne da bandits yar ka mata ɗaya ka zauna ta kare mutuncinta ka aurar da ita ya fi mutunci da ka haifi ɗaya 30 karuwa duk yawan khabir wallahi kwaya ɗaya na albarka ya fi shi nafila raka'a biyu don Allah ta fi raka'a 100 da aka yi ba don Allah ba sadakar naira 1,000 don Allah ta fi sadakar biliyan 1 da ba don Allah aka yi ta ba sadakar dukiyar halal ta naira miliyan 1 ta fi sadakar haramun ta naira biliyan 1 qul la yastawi al-khabith wa at-tayyib wa law a'jabaka kathratu al-khabith tuwanka da miyan kuka a gida da wake a yi buɗe baki da shi na halal ya fi a yanka kaji guda 1,000 a yi buɗe baki da su na haramu. dan albashin ka na naira 100 a wata na halal yafi albashin miliyan 10 na haramu. Wannan duka babu kokonto a kan haka. 100 ta fi miliyan 10 na haramu. Kai minimum wage ɗinka 70,000 naira yafi abinda mutum zai je ya samu 70 miliyan na haramu. Ai kullu yastawi al-khabithu wa at-tayyibu walau a'jabaka khasratul ghabith. Dukkan yawan gure-gurbi a wurin Allah kada ya burge ka. Wai kaɗan mai albarka yafi mai yawa mara albarka. So albarkar ake dubawa ba yawan abu ba. A ƴaƴa mu nemi albarka, a dukiya mu nemi albarka, a ilimi mu nemi me albarka, hatta a karatun addini mai albarka ake bukata, a karatun zamani mai albarka ake bukata. Duk abin da muke mu nemi mai albarka, mu bi hanyar Allah mu neme shi. Kada yawa ya burge mu. Yawan da zai burge mu shine yawan da aka yi shi don Allah a hanyar Allah. Amma yawan da ba na Allah bane ba abin sha'awa bane. Ko sha'a dukiya ce karta baka sha'awa, sai dai in wanda kake ga ya tara ta ta hanyar Allah yake nema, kuma a hanyar Allah yake kashewa. Amma dukiyar haramu a kashe a safan Allah ba abin sha'awa ba ne. Allah ya ce duk yawan haramun kada ya burge ka, halal ya burge ka. Kuma Allah ya ce da ya miza Allahul khabitha min at-tayyib. Wannan zai zama cikin suratul anfal kenan, aya ta 37. Allah ya ce ya yi haka ne don ya bambance mai gura-gurbi daga cikin mai kyau. Ok, ayar ba a cewa Allah inna ladina amanu yunfiquna amwalahum inna ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhi hasratan thumma yughlabuna walladina kafaru ila jahannama yuhsharuna liyamiza Allahu al-khabitha. Magana ta fitowa a haka. In ka hada da 36 da Allah ya ce inna ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhi hasratan thumma yughlabuna walladheena kafaru ila jahannama yughsharuna sayce liyamiza Allahu al-khabitha. Kani ayatan tana magana kan munafikai, waccan na magana akan kafirai. Su suna ciyar da dukiyar su ne don su hana mutane fahimtar addini. Yanzu kudin da ake kashewa a duniya don a dishashe fahimtar addini ya ninka wanda ake kashewa don isar da addini din sama da tsaurin 10. Yanzu in ka dauki media stations a duniya, musamman na Western World, babban ajanda su shine tarihin image din addini. Babu wani abun da ake kaman wannan. A me da mai laifi, marar laifi, marar laifin ya koma mai laifi. Yanzu in ka duba da Allah abin da ke faruwa a Gaza kadai bai ishe ba wai addini ba, mai hankali da tausayi da Allah bai isa mu kan mu wa'azi a kai da wannan abu a duniya ba. Shekara biyu ana kashe yara ƙanana saboda mutum 40,000, abinda ba a taɓa yin sa ba a tarihin duniya. Kuma duk duniya tana kallo. Kuma in ka biye wa BBC ko CNN sai ka ɗauka babu wani ma wai sai a ce baka wai waɗannan yara ƙanana su ne masu laifin. Wai yaro na tsumman goyo, yana tsumman goyo ga shi nan an jefa bom a kansa, kana ganin sa a babban da gaban sa, sai ka ce maka shi ne mai laifin. Allah Allah ka tabbatar da adalci a bayan ƙasa.
Amin.
Ai abin da ke faruwa ba wai addini ne kadai a Gaza ba, insaniya, kai humanity kadai na jikin mu ya ce sa mu yaki zalunci. Ba wai muna magana don ana kashe musulmai bane, a Gaza akwai kristoci da yawa, akwai cocina da yawa da kuma ana kashe su. Mu ba musulunci ba wai an kashe musulmai ne magana ba, ko krista aka kashe ko ba yahudi ko mara addini, in dai zalunci ne wallahi za mu ce zalunci ne. Ko mu faɗa a bayyana, wurin faɗa a bayyana, ko mu rubuta a nasiha mu tura mu ce abin da aka yi ba daidai bane a gyara. Saboda ba komai ake a bayyana ba a shari'a. Addini ya kai ta mu me ake bayyana me ake koyewa, ba kuma da ka za ka gaya bane me za mu bayyana me za mu koye ba, an rubuta a takardu mun san su. Amma ko wanda bai da addini aka zalunta, muna magana kuma muna nasiha kuma muna gaya wanda wannan ba daidai bane. Don shi musulunci ba wai jinin musulmi kadai yake kariya ba, duk wani innocent mutum ko ba musulmi bane addini musulunci na kare jinin sa. Don haka ya miza Allahul khabitha min at-tayyib. Allah yana yi ne don ya bambance khabir daga cikin at-tayyib. Allah ta'ala ka tabbatar da mu a cikin na kwarai, kuma mu dage da neman ƴaƴa na kwarai, dukiya ta kwarai, ilimi mai albarka, komai za mu yi na kwarai ne, in aiki za ka nema ka je ka yi aiki a wurin da ba sabon Allah ake yi ba. Ka yi haƙuri ka nemi duk abin da za ka samu na halal, ya fi mai yawa da yake ba na halal ba. Halal ita ce muhimmiya, ya shiga cikin wannan magana da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi cewa wa ma kana Allahu hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Kalmar hatta yamiza ay at-tafsil ne, hatta yufassil bayn al-khabith wa at-tayyib, aw hatta yufassil al-khabitha min at-tayyib. Hatta ita ma da'iman lil-ghaya ne, dole sai yayi wannan. Ita ma akwai al-mudmara wujuban nema, ita ta sa nasaba akan yamiza din, hatta an yamiza, amma an din wajibi ne ma aboye ta a larabci. Mafhum? Tayyib. Wa ma kana Allahu, Allah bai kasance ba, li yudhi'akum ala al-ghaibi, cewa zai riskar da ku akan gaibi. Allah ba zai nuna muku gaibi ba. Menene gaibi? Manyan abubuwa biyu ne a gaibi. Na farko, abinda mutum ya boye a zuciyarsa gaibi ne, wanda ayar da wannan take magana. Yanzu da na zauna a nan wurin, da na yi haka, akwai wanda zai yi gaya mu abinda na faɗa a zuciyarsa? Ƙara ma za ka yi faɗa? Akwai wanda zai canka? In ka canka ka gane ba, bai zama gaibi ba, don ka amince canka ka yi. In na canki abu na yi predicting, na ce mai iya yiwuwa yau za a yi ruwa a dare, kuma aka yi bai zama gaibi ba, na ce mai iya yiwuwa ne ba a tabbas na yi ba. In na ga hadiri na ce mai yiwuwa a yi ruwa, duka canka ne ba wai na sani ba ne. Yanzu na ƙara shuru. Sai na yi magana. Me na faɗa? Ba wanda ya sani, to na ya zama gaibi ne. Na farkon cewa ne dukkan ku Allah ya sa ku a aljanna.
Allahu akbar.
Na biyun kuma abinda na faɗa shine cewa ya Allah duk bukatun ku a watan Ramadan din Allah ya biya muku.
Amin.
Amma kaga algari in ne ku da shi. Amma babu wanda ya gane. Babu wanda ya gane. To wannan na farko ana ce masa gaibi. To a wannan ayat tana nufin abinda munafikai suka boye a zuciyarsu. Allah ne kada yake iya riska na yaƙini, ba ɗan adam ne yake iya yi ba. Kuma munafukai sun fi kowa wahalar da musulmai, saboda in suka gamu da ku za su bayyana imani ne ƙarara in kuka rabu ba.
Wa idza laqu allazina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un.
Jazakum Allahu khaira. Adam ya kawo ayatu ma ban bukata ba, amma ta dace 100%. Allah yace wa idza laqu allazina amanu qalu amanna. Su wahalar da munafukai ke ba wa masu imani, in suka zo suka ce wallahi mun yi imani, ai wannan addini namu ne, dole fa a kare addini, kare fa addinin nan fa dole ne fa, ko jinin mu za mu rasa sai an gane haka bai rika magana. Wai za ka lau ila shi ya tsiri, in suka koma wurin munafukai ko su ce wallahi mun je mun yaudare su. Shi munafuki bakinsa abin da ya faɗa daban, zuciyar daban. Wannan aya cikin Bakara aya ta 14. In kada ku ka gane, idan Allah yana magana akan munafukai a Qur'ani, Qur'ani ya fi tsanani kuma ya fi tsawaita magana. Ya fi tsanani kuma ya fi tsawaita magana. Yanzu ka ɗauki Tauba, mafiya yawa akan munafukai take magana. In ka ɗauki Suratul Munafiquna, suna da sura ta su kaka kan kansu. Suratul Munafiquna manyan mutane. Surar munafukai. Sura su kutun da guda suke da shi. In ka ɗauke ta daga farko har ƙarshe magana su ake. Amma in ka je Suratul Mu'minuna, daga ka wuce aya 11 nan na farko, allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, an kammala. Sauran an shiga wani labari. Saboda siffar mu'mini na da saukin gane, a sallah ne, a zakka ne, a kaza ne. Amma munafukai idan Qur'ani ya saki hanya ya hau kwanta ya fara magana a kan sai kaga abu. Yanzu dauki misalin Bakara kare. In ka dauki Bakara, zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, sai ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihuna. Mu'minai kadai daga aya ta 2 zuwa ta 5 an kammala maganar mu'minai. A kulli aya 4 ne a farkon Bakara. Kafirai kuma aya ta 5 aya ta 6 da ta 7, innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yunzirhum, sai ce
ختم الله على قلوبهم daga aya ta 6 da ta 7 an kammala maganar wanda suka kafa su Allah kulli aya biyu amma daga ka shiga aya ta 8 har ta 20 ba a daga kafa ba wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bihi wa ma hum mu'minin yukhadi'una Allah wa ma yakhda'una في قلوبهم فزادهم الله ولهم عذاب هكذا ايه هر هر آية تأشرنا كم منافق ايه مجانا duk inda ka ga ba a zauna lafiya ba munafukai ne in akwai committee masallaci kullun cikin rigici to wani munafiki ne daya ko biyu hada kowa sakat in committee kasuwa ne mutum daya ne sai yaje can yace yaje can shi mai magana da faraha da sauki wanda idan yazo taron zai ce ban yadda ba to shi yana da sauki amma wanda zai zo ce abinda aka yi daidai ne an yi dai yayi yana tashi sai kira wani a waya baka zo mutum ba ni ba abin da aka yi ban su da shi ba to su matsala suke ba kullum kai ai in kai ka zauna kai shugabanci zaka san munafiki munafiki ne ya dace da sunan nasa na hakika Allah ya sa mu suna daidai wa daida ai al'amarin munafikai in kuna committee na MSS ko da da rani a magana munafiki ba zai bari ku zauna lafiya duk inda ka je MSS a cikin rikici to wani munafiki ne da ya ko biyu kuma su abin da suka tsana a to na asiri daga ka ce za a kira mijin to ba zai zo mijin ba kada abin da ya fada ba wai a fada kuma daga ana mitin zai fara kiran wani a waya ya kuke ci ba ku ci ba ya me ake tattaunawa wai duk da mosa kada a faɗi sunansa shi abokin gaba da ya fito a fili yana fada da ku yana da saukin al'amari duk wanda ya ganshi ya san makiyi ne daga da wannan dai dan bai da adalcin magana ba shi makiyi suwa ne amma munafiki ba haka yake ba zai iya zuwa kusa da ku ba ku rika hoto da shi wani amma yana fita to zai kula muku bala'i Allah ka raba mu da aikin munafurci amin shi yasa ka duba yadda Qur'ani yake magana akan su ai munafiki munafiki ne duk inda kaga ba zauna lafiya ba haka ne kuma addini haka ne in ka je fada kaga ana rikici a fada akwai munafukai a ciki duk inda kaga ake yi akwai munafukai sai ko biyu ya Allah ta'ala ka mana maganin su amin ka magance mana su a MSS ka magance mana su a kasuwanni ka magance mana su a fadojinmu na sarauta magana da muka yi magana ce a Kano mu yi ta addu'a Allah ta'ala ya nuna karshen wannan jarrabawa da kuma Allah ta'ala kada ya kara jarrabar mu a wani gari daga cikin garuruwan mu masu albarka musamman tutoci masu daraja irin tutar Sheikh Usmanu da sauran magabatanmu na kwarai Allah ta'ala kada ka kara jarraba mu daga wannan ko a siyasa ne kaga ba a zauna lafiya ba akwai munafukai tsakani akwai munafukai tsakani wani zai zo kus ya je can ya faɗa abu wai kuma baya so a sani to yasa shi munafiki abinda bai so a tona asirinsa in ofis ne babu zama lafiya to akwai munafukai wani zai zo yana cikin union amma shi zai tafi gida ya sabu oga muna shirya kaza a kanta sun ci a yi kaza da kaza ba za a tare da su sai dai gobe za a yi mitin na union duk abinda aka yi zan gaya maka shine asali ga wata magana a Qur'ani ko baka jin larabci kan kun Qur'ani ya magana yace muzabbazabi da bayyana zalika ita wannan jumla ba sai kada jin larabci ba ko wani yare ne kaji an ce muzabbazabi da bayyana zalika la ilaha illallah wa la ilaha illallah wannan ita ayar ba sai yi tafsiri ba kawai muzabbin zabi da bayyana zalika la ilaha illallah wa la ilaha illallah abatta kawai ka ji da akan ka kai ka san magana tayi magana Allah ka kare mu daga munafiki don haka shine wa wa kan Allah ku yi da kun Allah gaibi walakin Allah yaji tabi yin rusul liman yasha Allah ba zai riskar da ku kusan zukatan su ba sai dai a cikin manzanni Allah ya kan zaɓi wasu sai ilmantar da su abin da zai faru nan gaba gabanin ya faru kaga abu biyu ne na farko abin da ka ɓoye a zuciya ya zama ilimi ne na Allah na biyu al'amarin da ya zama gaba zai faru wannan na ilimi ne na Allah amma Allah ya kan iya riskar da shi zuwa ga manzanni shi yasa fiyayyen halitta sai zai wani tafiya sai a ce karkace saboda an shirya maka kaza da kaza da kaza sai ya fasa kaga Allah ya ilmantar da shi shine walakin Allah ya ji tabi min rusulihi man yasha yakan zabi manzanninsa
sai ya gaya musu abin da zai faru a nan gaba gabannin ya faru. Mafhum? Sai ya fara magana da wata aya da ta fara bayani a Qur'ani.
Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa liman irtada إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.
سورة الجن آية 26-27 الله تعالى يكي تيوى عالم الغيب الله نمتع أبن ديكو يبي علم الجن تيغا وني سيسي إلا من ارتضى من sai dai wanda Allah ya yarda daga cikin manzanninsa, wannan manzanni fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah yakan turo mala'iku gaba gare shi da baya gare shi su kare shi. Ashe Allah yana iya ilmantar da manzanninsa, annabawa da manzanni, abinda zai faru nan gaba gabanin ya faru ba su suka sani ba, amma Allah ya sani ya ilmantar da su. Shi yasa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa yakan waya da sahabbai, sai ya kira wani ya keɓance shi da kaza, ya kira wani ya keɓance shi da kaza. A cikin majalisinsa akwai sahibu sirri rasulillah, ma'abocin sirrin manzon Allah, wane ne? Hudhaifatu ibn al-Yaman shi ne head of department ɗin sannan alheri da sharri. Ya ce kana nasu yas'aluna rasulallah anil khairi wa kuntu as'aluhu, mutane suna tambayar manzon Allah alkhairi, ni kuma sharri nake tambaya. Ba wai zan nan sharri ba, sai zan na kare kaina daga fadawa sharri. Manzo Allah sai kira ku zai ba, sai ce wane da wane munafukai ne karkai da su. Hatta Umar ibn al-Khattab a fara mutun kare shi, ce ku zai fa don Allah ina cikin wannan. Manzo Allah ya ce maka ne munafiki kar ku yi ne munafiki da ku zai fa, yace ya shi yace don Allah yace baka cikin nan sai da Allah baka cikin, amma daga kai ba zan kara gaya kowa ba don sirri aka bani. Shi ne sahibin sirri. Yanzu a nan yana nufin Hudhaifa ya fi Abubakar da Umar da Usman da Aliyu kenan radiyallahu anhu, bai fi su ba. A cikin wannan Ibn al-Qayyim rahimahullah ya mai da wata ka'ida mashhuriya cewa annal mufaddal al-muqayyad lai yastalzim an yakuna sababan ala tafdil ala al-mufaddal al-mutlaq. Wato dan an fifita ka da wata daraja kwaya daya, ba ta zama kafi wani wanda yake kafakkiyar daraja gaba daya. Yanzu a nan a fannin sirri Hudhaifa ya fi kowane sahabi, amma wannan falala ce kayyadaddiya. Amma aka zo sakakkiyar falala, to anan ana maganar su as-siddiqul akbar, su ne as-sadiquna al-awwaluna, dattawan arziki. Din kaji ana irin dattawa bi ma'anar kalima, ba fatsofi ba, irin dattawan arziki shi ne dattijon arziki, baban dattijuwar arziki. Wato ko a majalisin sahabbai in ana ina irin ina dattawa suke irin dattawan arziki. La ilaha illallah, wata niyyar sai a makwabta, wallahi wata tafi makwabta. To irin Abubakar, Umar, Usman, Aliyu radiyallahu anhu, su ne irin dattawan nan. Wato ko a cikin sahabban su ne dattawan dattawa, wato su ne top class dattawa wanda kowa da su yake koyi. Bare kuma a wannan zamanin, kuma a haka tafi a wannan zamanin ga baje su, ba abin da kai wa addini a anguwarku, ba a san wani aiki na alkhairi ɗaya da ka asasa ake amfanuwa ba, bare a garinku, bare a kafar. Amma ka iya commenting, wai ku critique ne mashallah, da wai shi wai critique, wai yana criticizing da sahabbai a matsayinka nawa, a matsayinka nawa. Allah ka samu wani lafiya, Allah ka samu adamshin sahabbai. Iya nufin dan an baka wata falala muqayyada, ba ta nufin ta ga wani mai falala sakakkiya. Mafhum? Wannan ka'ida ce muhimmiya. Yanzu a ran ma'ana zai iya fi ka sanin Qur'ani, ya fi ka sanin sunna, ya fi ka sanin tafsiri, ya fi ka qira'at, ya fi ka iyalai, ya fi ka kaza da kaza, amma mai yiwa sai Allah ya baka hakuri fiye da shi. To kaga akan babin hakuri ka bi shi, amma dan ka bi shi hakuri bai zama kuma ka bi shi a duk sauran abubuwa ba.
maybe yana da daraja fiye da kai a bangare da yawa, amma kai ma dai Allah baka wani abu guda daya da kake tunkaho da shi da kafin shi. Mafhum? Ai, wannan ka'ida ce muhimmiya. Shi yasa fiyayyen halitta yakan ce wa sahabbai radiyallahu anhum, sai ya gaya Huzaifa, wane da wane karka yadda da shi? In yake karka yadda da wane, ba munafiki ne, to ya fita daga cikin me? Daga cikin sahabbai, shi ba sahabi ba ne. Bai zama sahabi ba daga lokacin. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki da abin da ya bayyana ne har sai lokacin da Allah ya karanta ya nuna masa. Kuma mu ma wannan ka'ida ne. A yanzu ba za mu zauna muna mutane ce wa'ana fanna da munafiki ne. Ku kula da shi. Wallahi kitabi ba namu ba ne. Mai karantarwa ba ya kitabi. Kuma kaka ba aikin mu ba ne. Yana cikin matsalar mu annabi shine kitabi akan zukatan mutane. Wani magana kadai zai sai ka je ka fassara zuciyarsa da bai fada ba. Har muna iya zama a cikin mutane zakun da zuna ya ce wani don Allah yake, wani ba don Allah yake ba. Wani cewa ne don Allah ne, wani ba don Allah ba. Wani kira'a don Allah ne, wani ba don Allah ba ne. Wai dan adam shi yake zama ya faɗi zuciya. Zuciya. Kuma shi in kai magana ya ce shi ya san addini, amma yana iya fassara zukatan mutane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake bayani ya ce inni lam umar an anquba an qulubin nas wa an ashqa butunahum. Hadisi ne muttafaq alayhi ga dai Bukhari hadisi na 1164. Yace annabi yace ni ba a umurce ni na rika fasa cikin mutane ba, kuma ba a umurce ni na rika shiga zuciyar sunna mai suka kulla ba. Me dalili? Al akhd bi zahir Allah ya tawalla sarai, kana aiki da zahirin mutum ne, sirrinsa Allah ne ya sani. Amma kar mu yadda mu rika al-hukmu ala al-qulub, hukunci akan zukata. Hatta in social media nan ma akwai gyara, sai mutum ya zauna ya yi nasiha bai kira sunan kowa ba, bai kira wani kaza ba, bai sifara kowa, haka kawai sai wani yanke clip dinka sai ya sa hotar wani, sai ya yi shiga zuciyar ke sani. Idan abu ne mai kyau kace masu ciyarwa fi sabilillahi, sai dauko hoton wani mai ciyarwa a garin sai manna, anan yayi ne fi bai yi ba husnul zanni yake kyawar da babu ne. Wannan fata na gari lamiri ne, amma hakare shi ne ana describe mutanen banza, kuma ba a kira suna ba sai ka saka hoton wani. Duka wannan ana yawan masu da'awa, wata rana ka samu hoton wani sai gaban kai hankalin kai tashi, don har kai magana ka kammala baka ga hoton kowa a fuskar ka ba, ba kowa a zuciyar ka, kawai addini ka karantar ka tashi. Wani kuma sai ya shiga zuciyar ka har ya fassara abin da kai zuciyar ma bata kulla ba. Mu daina haka. In ana alheri ne, kana ga wani ne aka siffata sai ka ga iya da alheri irin wannan sai ka saka, ba ni da matsala a fata na gari. Amma a siffar mutanen banza, mai iya yiwa mutumin da ka saka hoton na saka ke aibatawa, mai iya yiwa alkhairansa sun ma fi naka kai baka sani ba. Mu muna aiki da zahiri ne, abin da ya ɓuya ba ma hukunci a kai. In mutum ya kira suna sai da sai ya kira sunan wani, in bai kira ba to ka taƙaita hoton a siffa ta mutanen ƙwarai inda ya faɗi alkhairi. Amma sharri in ba kira ba, mu daina yin wannan. Muna haɗa wuri, mutane suna mai da harkar addini yanzu gaba ɗaya an mai da ita kamar harkar Real Madrid da Barcelona El Clasico. Haka fa aka mai da abu, su suna Barcelona duk inda Madrid suke Allah ya sa a ce su, wannan yana Madrid duk inda Barcelona suke Allah ya sa ka su samu kowane kofi. Haka fa aka mai da harkar yanzu. Maimakon mun talakawa almajirai, idan malamai suna munakasha ilmiya, ka nutsu ka ƙara ilimi ka kwashi albarka, sai yanzu aka mai da abu yadda ka san Barcelona da Real Madrid. Wani kuma ya mai da abin kamar jam'iyyar siyasa, duk abin da wani ya faɗa malami ba mu tare da shi, duk alherin da ya faɗa sharri ne. Shi kuma namu duk kuskuren da ya alheri ne, haba jama'a ba haka ake addini ba, wannan ba musulunci ba ne, sai dai mu nemi sunan abin da muke so, amma ba addini ba ne. Haka addini ka ji hujjar kowa ka yi hukunci, inda ka ga hujjar ta ruɗar da kai duba wanda ka fi nutsuwa da yawan iliminsa da tsoron Allahnsa da kwatantawarsa bisa ga abin da ya bayyana gare ka, yi ta kalidanci da shi don kai ba malami ba ne. Ta kalidanci dan gobe ya ce ba ka da ilimi dole ka yi shi, amma wanda yake da ilimi ya buɗe sai ya duba ƙarfin hujja, ba kowa zai iya duba hujja ba. Wani bai bambanta aya da hadisi, in kai magana sai ya ce laifi ne. Aya aka ja shi bai ma sani ba, wani ma an kai larabci wallahi sai dauka hadisi ne. Yanzu ka ce kifa na buke min zikira abin wa manzili bi zikri li wa bayna dukhuli, kana jan bai wannan waye wannan baitin imru'ul qaiso a wannan littafi yana cikin su arabul jahiliya, wannan baitin an yi shi a magana wata yin yake tun sai yan halitta ba ya ko shi ba akwai dangan da sai Allahu akbar an ji nafsi bai ma ta da sai nafsi
na'am
to kaga wannan dole ya takalidanci da me da wanda ya jaddada ba Allah sar ilimi ba walakin Allah ya yi ta bi rusulihi man yaqati fa aminu billahi wa rusuli ku yi imani da Allah da manzanninsa imani da Allah da manzanninsa wajibi ne wa in tu'minu wa tattaqu in kuka yi imani da takawa idan imani da takawa suka bawo ne ya zama imani shine bin Allah takawa kuma ne santan sabon Allah falakum kuna da ajrun azim la da mai girma shine aljanna duk wanda ya imani ya bi manzannin Allah ya bi Allah ya bi sanci sabon Allah makomarsa aljanna ni da ku الله يكرم الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم.